Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC da safiyar yau Alhamis 17 ga watan Oktoba shekarar 2019 akan mitoci 19.31.49 da kuma 60 a jamhuriyar Niger za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da Nomad FM da Dalol FM da kuma Niya sai tasharmu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. A kasar Ghana kuma za a iya kama mu a Alpha Radio da ke Kumasi. Yayin da a duniyar gizo ta internet za a same mu a koda yaushe a voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da asuba, da fatan kun waye gari lafiya. Zahra Aminu Fage ce tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aikinmu daga nan birnin Washington DC muke farin cikin gabatar muku da shirinmu na wannan lokaci. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai.
Shugaban Amurka Donald Trump na ci gaba da musanta zargin da ke cewa shine sanadin da Turkiya ta mamaye arewacin Siriya. Yayin da jami'an gwamnatin Amurka da manyan 'yan siyasar ƙasar ke ci gaba da kira da a nemi maslaha kan abin da ke faruwa a yankin Hong Kong. Sannan za ku je da wasu mutane 'yan gida ɗaya suka kwashe shekara tara ɓoye a wani ɗaki ba tare da sun yi cuɗanya da kowa ba a duniya a Netherlands.
Kanin labaran kenan aka saurara. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya bada umarnin a rufe duk gidajen da ke ɗauke da waɗanda ake kira kangararru a duk faɗin ƙasar.
Idan kuma ka ɗauki cewa wuri ne na gyaran kangararru misali, ko waye ce su waɗannan mutanen su sai yadda za a gyara kangararru? Ai, bugu da ɗaura mutum cikin sarƙa zai gyara yaro.
Haka kuma za ku ji cewa a jihar Taraba da ke arewa maso gabashin Najeriya, gwamnatin jihar ta samar da wata doka ga duk wanda aka samu da laifin yin garkuwa da mutane.
Ana yanzu a Taraba idan an kama mutum ya yi kidnapping, wato ya yi garkuwa da mutum don neman kudi ko don tsoratar da wani ko don biyan bukatan wani abu, dole hukuncin kisa ne ya haushi.
Bayan nan za ku ji cewa jam'iyyar adawa ta PDP a jihar Filato da ke tsakiyar arewacin Najeriya ta yi kira ga gwamnatin jihar da ta gaggauta gudanar da zaɓe a ƙananan hukumomi hudu da ke jihar. Haka zalika Grace Alheri Abdu za ta gabatar da shirin domin iyali. Amma kafin waɗannan duka sai kun sha labaran duniya.
To jama'a, assalamu alaikum. Shugaban Amurka Donald Trump na ci gaba da musanta zarginsa da ake yi cewa shine sanadin da Turkiya ta mamaye arewacin Siriya. Trump ya musanta zargin ne a wani taron manema labarai da ya yi a jiya Laraba, a lokacin da wani ɗan jarida ya tambaye shi ko ganawar da suka yi ta yi da takwarar aikinsa Recep Tayyip Erdogan ne ta kai ga mamayar da Turkiya ta yi wa arewacin Siriya. Hakan kuma na faruwa ne a daidai lokacin da shugaban na Turkiya ke shirin ganawa da mataimakin shugaban Amurka Mike Pence da sakataren harkokin wajen kasar Mike Pompeo a yau Alhamis. A baya rahotanni sun ruwaito Erdogan yana cewa da shugaba Trump kadai zai gana, kalaman da aka fassara su a matsayin ba zai gana da manyan jami'an gwamnatin Amurkan ba, amma kuma ga dukkan alamu ya sauya matsayarsa.
Ben şu anda Pence ve Pompeo dışında.
Ya ce ba zan tattauna da kowa ba illa Pence da Pompeo. Wani babban hadimin sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya faɗa wa masu binciken da ke duba yiwuwar tsige shugaba Trump cewa ya ajiye aikinsa ne a makon da ya gabata saboda yadda ake saka siyasa a ma'aikatar harkokin wajen ƙasar, inda har ya nuni da yadda shugaba Trump ya sallami tsohuwar jakadiyar Amurka a Ukraine Marie Yovanovitch a tsawon sa'o'in da ya kwashi yana amsa tambayoyi a gaban kwamitin. Michael McKinley ya yi Allah wade da yadda ma'aikatar ba ta kare haƙƙin jami'an diflomasiyanta irin su Mari daga shishigin 'yan siyasa. Wannan bahasi da McKinley ya bayar a gaban kwamitin tattara bayanan sirri na majalisar wakilai, wanda tuni dama wasu jami'ai da ke da masaniyar abubuwan da ke faruwa suka bayyana, shi ne labari mara daɗi na baya-bayanan da aka gabatar a gaban kwamitin kan yadda ake ƙungiya-ƙungiya wajen gudanar da ayyukan harkokin wajen Amurka da na hukumomin tsaronta. Jami'an gwamnatin Amurka da manyan 'yan siyasan ƙasar na ci gaba da kira da a nemi maslaha kan abin da ke faruwa a yankin Hong Kong, inda zanga-zangar adawa da gwamnati da yankin ke fuskanta ke ci gaba da kasancewa. yayin wani zaman jin bahasi da kwamitin harkokin wajen Amurka a majalisar dattawa ya shirya a jiya Laraba. Mataimakin sakataren da ke kula da yankunan gabashin Asia da na yankin Pacific, David Stilwell, ya ce yancin faɗin albarkacin baki da yancin yin gangami abubuwa ne da Amurka ke mutuntawa, saboda haka ya kamata a kare su. Shugaban majalisar wakilan Amurka Nancy Pelosi ita ma ta ɗora muryarta a wannan kira.
If America does not speak out for human rights in China because of commercial...
Tace idan Amurka take cewa ufan kan kare haƙƙin bil'adama a China saboda dalilai na kasuwanci, to ba mu da ƴancin da zamu ce komai kan kare ƴancin bil'adama a sauran sassan duniya. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sa'o'i bayan da 'yan takarar da ke neman tikitin karawa a zaben shugaban ƙasa ƙarƙashin jam'iyyar Democrat suka tafka muhawara a nan Amurka, shugaban ƙasar Donald Trump ya kwatanta su a matsayin calikawa waɗanda ya ce za su durƙusar da tattalin arzikin ƙasar idan aka zaɓi wani daga cikinsu. Trump ya shiga shafinsa na Twitter a jiya Laraba, ya wallafa cewa babu yadda za a yi ko mutum ɗaya daga cikinsu masu neman tikitin takara ƙarƙashin jam'iyyar Democrat ya zama shugaban ƙasa, bayan da 'yan takarar suka wato su 12 suka yi ta caccakar kamun ludayen mulkinsa cikin shekaru uku da ya kwashe yana shugabanci, inda suka yi kira da tsige shi. Ya ƙara da cewa dalilin kenan da ya sa suke ƙoƙarin tsige shugaban da ya fi kowanne samun nasara a wannan bincike da ba shi da hurumi a dokar Amurka. 'Yan sandan Netherlands sun ce sun gano wasu mutane shida 'yan gida ɗaya a wani ɗaki da ke ɓoye a wani gidan gona a wata karkara, waɗanda suka ce suna jiran ƙarshen duniya ne. Hukumomin ƙasar sun ce sun samu wasu matasa 5 masu shekaru 18 zuwa 25 tare da wani dattijo mara lafiya wanda aka gano cewa mahaifinsu ne a gidan gonar da ke ƙauyen da ake kira Rinewood a arewacin lardin Drenthe mai tazarar tafiyar kilomita 130 daga birnin Amsterdam. Bayanai sun yi nuni da cewa shekaru 9 mutanen suka kwashe a ɓoye a ɗakin ba tare da sun ido da kowa ba illa su isu. Natalie Schubert ita ce mai magana da yawun rundunar 'yan sandan Netherlands.
De mensen in de woning, wat zij daar precies deden, he, dat maakt deel uit van ons onderzoek.
Dat je hier de woordende mutanen suke rayuwarsu a kadaice ba tare da kowa a duniya ba shine abin da bincikenmu zai fi mai da hankali a kai.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu je ga rahotannin namu. A karo na biyu, shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya bada umarnin a rufe duk gidajen da ke dauke da waɗanda ake kira kangararru a duk faɗin ƙasar, saboda bayanai da suke nuni da cewa ana cin zarafinsu. Umarnin na zuwa ne bayan da aka sake gano wasu gidaje a jihar Katsina dauke da mutanen da ake tsare da su, waɗanda ake zargin ana cin zarafinsu da ire-iren waɗannan gidaje. Ga Umar Faruk Musa da ƙarin bayani daga Abuja.
Malam Garba Shehu, kakaki a fadar gwamnatin tarayyar Najeriya, ya mun ƙarin haske dangane da matsayin da shugaban Muhammadu Buhari ya amfani da shi.
Wurare da ake kafawa wai don a kyautata ko a gyara halayen kangararru yara ko matasa, amma kuma ya zama ana ci musu zarafi, ana keta haƙƙinsu na ɗan ƙasa ba tare da bin doka ba. Saboda haka zahiri an nemi cewa duk inda aka samu irin waɗannan gurare a ɗauki mataki a kansu, kuma abin da ya faru kenan a waɗannan gurare da ke magana da baya.
Malam Garba Shehu kenan, kakaki a fadar gwamnatin tarayyar Najeriya, a tattauna da na yi da shi a Abuja. A waje ɗaya, ɗan majalisar dattawa Ahmed Babakaita daga jihar Katsina ya yi mun ƙarin haske dangane da wannan matsayi da shugaban Muhammadu Buhari ya ba da umarnin a aiwatar.
To, da farko dai kiran da shugaban Muhammadu Buhari ya yi daidai da abin da muke ganin zai kawo gyara da kuma tasiri ga rayuwar al'umma. Zan iya cewa wannan matsala da ta faru sakaci ne na iyaye da kuma rashin sanin ciwon kai. Mutane su yi ƴaƴa kawai su ɗauke su su je su kai su wurin da ba su san ingancin ko kuma tarbiyyar da wanda suka kasa yi suke nema a bada a cikin gida. Idan kuma ka ɗauki cewa wuri ne na gyaran kangararru misali, to waye ce su waɗannan mutanen su san yadda za a gyara kangararru? Ai, bugu da ɗaura mutum cikin sarƙa zai gyara yaro. Kuma a ce cikin ɗan ɗaki ɗan ƙarami ka iska mutum sama da mutum 40 ko 30, ai, ba abin da zai haifar sai matsaloli kala-kala.
Ahmed Babakai take nan dan majalisar dattawan Najeriya daga jihar Katsina. Umar Faruku Musa mu Amurka a Abuja, Najeriya.
Mugare gade mai gina la mai mugunta. Mugare gade mai gina la.
A gaida Umar Faruku Musa. Nan gaba kadan a cikin shirin za ku ji karin bayani kan wannan umarnin da shugaba Buhari ya bayar na a rufe ire-iren waɗannan gidaje na kangararru a cikin shirin domin iyali wanda Grace Alheri Abdu za ta gabatar. Amma kafin nan bari mu leƙa jihar Taraba a can arewa maso gabashin Najeriya, inda gwamnati ta samar da wata doka wacce ta tanadi hukuncin kisa ga duk wanda aka samu da laifin yin garkuwa da mutane domin neman kuɗin fansa. Daga Jalingo, babban birnin jihar ta Taraba, ga rahoton Ibrahim Abdulaziz.
Wannan matsala ta garkuwa da jama'a yanzu haka fana hana jama'a bacci a Najeriya, lamarin da ke sa magidanta da dama ƙauracewa gidajensu idan dare yayi. To sai dai kuma don magance wannan matsala, yasa 'yan majalisa dukkan jihar Taraba da aka taba sace wani abokin aikinsu dan majalisa wanda ga bisani ma aka kashe shi, daukan mataki na kafa dokar kisa ga duk wani da aka kama yana garkuwa. Kuma tuni gwamnatin jihar Aktadare Disa Isaku ya korata ba dokar hannu. To ya kome wannan doka ta kunsa Honorable Bashir Muhammad Bafe da ke zama shugaban kwamitin yada labarai na majalisar dokin jihar Taraba ya ko bayyana dalilansu na ɗaukar wannan mataki a yanzu.
Ana yanzu a Taraba idan an kama mutum ya yi kidnapping, wato ya garkuwa da mutum don neman kuɗi ko don tsoratar da wani ko don biyan buƙatar wani abu, dole hukuncin kisa ne ya haushi. Hatta wanda ya taimaka a yi ko kuma wanda a gidansa aka ɓoye wanda aka yi garkuwa da shi, shi ma gidan din a doka za a rusa gidan. Kuma in yana da wani abun da aka samu ko kuɗi ko wani abu, shi ma duk za a mayar ma gwamnatin jiha.
Shi ko da yake tsokaci game da matsalar tsaro musamman a jihar Taraba, tsohon shugaban jami'ar APC a jihar wanda yanzu kuma jakadan Najeriya kasar Trinidad da Tobago, Ambassador Hassan Jikado, ya ce dole al'umman jihar su tsaye bisa abin da kira shaku latin bangaro da kuma rikon sakanin kayashin da yake zargin ana nuna wa al'umman jihar.
Koma baya ma aka yi a jihar Taraba, saboda abin da yake faruwa idan ka dubi barbarewan rashin tsaro a jihar Taraba ya kai intaha yanzu. Mutum bai iya kwanciya a gidansa, mutum bai iya yin komai, dare da rana kullum kana cikin fargaba ne. Da mutane suna cewa suna bacci da ido ɗaya, yanzu duk idanun biyu a buɗe suke, kowa bai iya bacci a gidansa. Sana'anka ba za ka iya yi ba, in kasuwanci kike ba za ka iya yi ba, in kiwo ba za ka iya yi ba, komai ba za ka iya.
Da matsalar tsaro nan ba wai jihar Taraba ne, kusan iya cewa duk Najeriya ne.
Ai, abinda za ka gane cewa barbarewan rashin samun tsaro a jihohin nan ya danganta ne. Ku dubi abinda Irfa yake a Kaduna mana, ku dubi abinda gwamnan Zamfara yake, ku dubi gwamnan Katsina, ku dubi na Kano, duk waɗannan jihohin arewa ne. Amma ku dubi irin hubbasawa da suke da kokarin da suke ake don samun zaman lafiya, amma shi me yake yi
yanzu haka a jihar Adamawa da Taraba da Mawuya a waye gari ba tare da rahoton kaji an yi garkuwa da wani ko wata ko wasu ba. Kuma wannan ko na zuwa ne a daidai lokacin da wasu jihohi a Najeriya ke gayyata 'yan sa kai na maharba domin kai musu ɗauki. Hajiya Aisha Bakari Gombe da ke zama sarauniyar kungiyar 'yan sa kai na maharba a Najeriya wanda ke taimakawa a yaƙi da 'yan Boko Haram ta ce su a shirye suke da in ba ta su gudu ma muddin ko gwamnati ta nuna da gaske take.
Matsala in dai har muddin an kira mu an ce ga inda matsala take, to in Allah ya yarda mu ko muna nan muna kan taimako, kuma ba za mu faka ba. Mun daura aniya ne mu taimaka mu samu kasanmu mu ma ta zauna lafiya kamar yanda sauran kasashe suke zaman lafiya. Duk inda aka kira mu ko ta ina ne ko dare ko rana ko farmawa buɗe take za mu ba da taimako. Musamman shekaran jiya an kira mu akwai inda aka nemi taimako, mun haɗa yara mutum ya kai 2000 kuma an tafi, yanzu haka ba a dawo ba ma tukunan Allah ya yi ta, kuma yana cikin a cikina za a yi nasara.
Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na murar Amurka daga Jalingo a Najeriya.
A gaida Ibrahim Abdulaziz. To a jam'iyyar adawa ta PDP a jihar Plateau da ke tsakiya arewacin Najeriya ta yi kira ga gwamnatin jihar ta Simon Lalong da ta gaggauta gudanar da zaɓe a ƙananan hukumomi huɗu da ke jihar bayan da ya naɗa shugabannin riƙon ƙwarya a makon da ya gabata. Ga Zainab Babaji da ƙarin bayani daga Jos.
A makon jiya ne dai gwamnan jihar Plateau Simon Lalong ya rantsar da shugabannin riko a kananan hukumomin Jos ta Arewa, Jos ta Kudu, Riyam da Barikin Ladi shekara guda bayan an gudanar da zabe a sauran kananan hukumomin jihar. A taron manema labarai da jam'iyyar PDP a jihar Plateau ta kira, ta bayyana cewa rashin adalci ne da kama karya gwamnan yayi na kin gudanar da zabe a kananan hukumomi hudu na shiyar arewacin jihar ta Plateau. Kakakin jami'iyar PDP a jihar Plateau John Akans ya mun karin haske.
Biko sun san cewa wayannan karamar hukumomin ba nasu bane, ba rasu ci ba. So tsoron fadi zabe ne, sai an zo sun dibe zakarun su wanda sun tattace sai sun ba su wasu zama ta shugaban wayannan karamar
hukumomi. Idan na fahimce ka sun zabe ƴan APC, ƴan takarar APC.
Sun zabe ƴan takarar APC da ba a yi zabe ba. Sun zabe su wai su zama chamomi na local government. To haka taba yin wannan abu, wannan mulkin Fir'auna ne. Shi yasa yau mun kira ku mu zo mu gaya muku, an ba mun tashi mun kira muryar duniya ta ji ba, to kaman earthquake ne zai hade mutane.
Me kuke bukatan gani an yi?
Mu da mun mu kawai zabe muke son a ji a yi, domin idan ka san darajar jama'a, ka san amfanin talakoki, bai kamata ka danna haƙin jama'a ba.
Tunda gwamnati ita ce hukuma kuma ta riga ta sa waɗannan a matsayin su rike waɗannan ƙananan hukumomi, wani mataki za ku ɗauka idan har a ce ba su janye ko kuma ba su cire su ko kuma ba su gudanar da zabe kamar yadda kuke bukata ba?
A kin san mu yan bin doka ne. Idan kuma gwamnati ba ta ji muryan kuke-kuken jama'a ba, me abun yi? Ai, akwai inda doka zamu.
Mataimakin shugaban jami'iyar PDP na jihar Plateau a yankin da ba a gudanar da zaben ba, Chris Hassan, ya ce hujjan da gwamnan jihar ya bayar na rashin tsaro a yankin san ba gaskiya ba ce.
Kamar abu ya zo kamar wulakanci ke so yi mana, kuma rashin gaskiya da rashin demokradiya. Domin kwanakin baya an ce an ba za a yi zabe a wannan kamar hukumomi guda hudu ba don maganar rashin zaman lafiya. Amma mun ga an yi zaben president. Ayin zabe nashi shi gwamna, ayin zabe House of Assembly, ayin zabe National Assembly, ba abun da ya faru a koma ji ayin zabe. Kuma shi a matsayin shi ne shi shugaban Plateau, kuma da lawyer, tsananin lawyer, bai kamata ya abun da ba gaskiya ba. Abun da mu so mu ga membobin mu na PDP za mu bi har ƙarshen ta.
Ita ma shugabar mata ta jami'iyar PDP na jihar Plateau Martina Dakub ta ce lauyoyin su na kan nazari don ba su shawarwari kan matakin da za su dauka.
Ai, da suna da tunani ma da sun je sun dauke wani neutral person na sun sa. Saboda haka mu a party mun riga mun sa su lauyoyin mu suna kan dubawa, kuma ba da jimawa ba lauyoyin mu za su ba mu shawara akan abin da zamu yi.
A gefe guda kuwa, sakataren jami'iyar APC a jihar Plateau Bashir Musa Sati ya ce abin da ake bukata shine samun ci gaban jihar Plateau.
Mu muna ganin abin da ya kamata a samu wane ne wanda zai zo ya daga darajar Jos North, ya daga darajar mutanen domin a samu zaman lafiya mai dorewa wanda za a samu ci gaba da walwala da kuma inganci na tattalin arziki.
Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.
A gaida Zainab Babaji, har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu agogonmu ya ce karfe 1:18 na dare. Ga shirinmu na gaba.
Ya Allah, ya Allah na roƙa. Allah ni kai ne na roƙa, baro ki ka ɗauka huiba. Ku jama'a tambaya ni ke da, ku jama'a tambaya ni ke da.
Masu saurari, assalamu alaikum, barkamu da asuba, barkamu kuma da sake saduwa da kowa shirin domin iyali. Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya bada umarnin rufe makarantun Islamiyya da aka gano suna gasawa mutane a Kuba. Wannan ya biyo bayan ceto ɗaruruwan mutane da suka hada da ƙananan yara 77 a garin Kaduna. Da kuma na baya-bayan nan wanda bore da waɗansu da ke irin wannan makarantar a garin Daura suka yi ranar Lahadi, bayan da wuya ta ishe su ya kai ga ceto su da kuma samame da jami'an tsaro suka kai a wani gidan horar zakangararru da ke garin Katsina. A cikin hirarsa da wakilin Umar Faruk Musa, kakakin shugaba Muhammadu Buhari Garba Shehu ya bayyana matsayin shugaban kasar.
Gurare da ake kafawa wai don a kyautata ko a gyara halayen kangararru yara ko matasa, amma kuma ya zama ana ci musu zarafi, ana keta haƙƙinsu na ɗan ƙasa ba tare da bin doka ba. Saboda haka zahiri an nemi cewa duk inda aka samu irin waɗannan gurare a ɗauki mataki a kansu, kuma abin da ya faru kenan a waɗannan gurare da ke magana da baya.
Akwai yiwuwar cewa za a gabatar da waɗannan mutanen ko shugabannin irin waɗannan gidajen gaban kuliya, ko ko akwai wani mataki a doka da gwamnati za ta ɗauka domin ta tabbatar da irin waɗannan gidajen ba su sake kunno kai a cikin Najeriya ba?
So doka dai akwai shari'a dai da za a gabatar da wanda aka kama, wasu waɗannan ɗin da aka kama na baya-bayan nan idan dai ba an samu saɓani ba aiki ne, amma ba da umarnin cewa a je a gabatar da su a gaban kuliya. Malamai da suke aiki tare da su a waɗannan gurare har yanzu ba su samu ba, ana neman su. Idan ko aka kama su su ma ko lallai za a ɗauki wannan mataki a saka su a gaban mai shari'a. Zancen doka ko a ce za a haramta su, wannan abu ne da yake ya kamata al'umma ta san cewa idan jama'a suka tashi duk dokar da za a yi a kasar nan, idan mutane ba su sa ido sun hana abubuwan nan da kansu ba, doka ba aiki za ta yi ba. Kar a manta cewa irin waɗannan gurare ko sansanoni na tandararrun yara ɗaya a cikin al'ummominmu suke, da wuya ka samu birni ko na gari da babu irin wannan makaranta. Mutane kuma suna jin abin da ake yi, suna ganin abin da ake a waɗannan gurare, kuma su shuru ba su saba. Saboda haka ashe nauyi akan jama'a take. Duk inda aka gani a fito a ga hukuma don a kai mataki.
A cikin hira mu da ita bayan ceto ɗaruruwan mutane a wata cibiyar da ke Kaduna makonni biyu da suka shige, kwamishinan mata da bunƙasa rayuwar al'umma ta jihar Kaduna Hafsat Muhammad Baba na nemi sanin wanda zai kula da rayuwar waɗannan mutane da aka ceto, waɗanda da dama za su fuskanci ƙalubalen rayuwa, sai ta bayyana cewa
mutanen jihar Kaduna dole gwamnatin jihar Kaduna ta riga ta ɗauki nauyi, kuma shi yasa duk muka karbi su adreshi da lambobi da komi. To yanzu muna tsari ne muke so mu shimfiɗa wanda za mu kira su za mu zauna da su, saboda mu ga wani tsari suke so. Akwai waɗanda suka ce suna makaranta suna son su koma makaranta, akwai masu son su koyi sana'a. To saboda haka tsarin mu zai fitar da cewa in kana son ka koyi sana'a ne wani irin sana'a kake so, idan kuma kana son ka koma makaranta ne shin wani aji dama ka gama, primary ne, secondary ne da sauransu, za ka koma kai kai. Kamar yadda wanda yake ya gama master's din nan yana da master's guda biyu, shi ya gaya mu yace yana son ya yi PhD. To shi ma za mu zauna tare da shi mu ga wani irin taimako gwamnati jihar Kaduna za ta yi a tabbatar cewa ya koma ya yi wannan PhD din da yake. Ba wai mun basu ne kawai su koma gida haka nan ba, a'a dole ne mun fitar da tsari yadda ko da wani lokaci muna tare da su, kuma duk abin da suke so za mu yi musu. Banda haka nan kuma akwai likitoci da muke aiki tare da su wanda ko da wani lokaci za su zo su gan su a dinga mu'amala da su, ana duba lafiyarsu, ana duba kwakwalwarsu da sauransu, saboda su samu kuma su dawo kamar mutane, kuma a gwada musu cewa ba wai kinsu aka yi ba a cikin al'umma ba. Amma kuma ƙananan yara dole ne mu iyaye muna da rawar da za mu taka. Mu iyaye dole ya zama dole a gare mu kula da 'ya'yanmu mu musu tarbiyya. Ba zai yi ka ta haihuwa yara a dinga turo su titi sai sun lalace sai kana neman wanda za ka kai ma ba. A'a, ya kamata a ce kana cikin rayuwar yaranka tun daga ran da ka haife shi har ya kai munzalin mutum. Domin sai muna ganin cewa duk da gwamnati za ta yi, amma kuma muna neman gudunmuwan su kansu iyayen domin su miƙe tsaye tabbatar cewa tarbiyya fa a hannun iyaye take, kuma dole ne tarbiyya iyaye ne ya kamata su kafin duk wani wanda ya kamata ya taimaka ya shigo cikin wannan al'amari.
To Hajiya, kin sani sanin kowa ne motar gwamnati gaskiya ba ta gudu. Wato gwamnati za ta ce za a yi kaza, amma za kan ɗauki lokaci wani kun ƙayyade ma kanku zuwa lokacin da za ku ɗauka na ganin cewa kun ce ma gurorinku dangane da waɗannan yaran. Kamar yadda ake bayani, waɗansu iyayen nan sun kawo 'ya'yan nan ne don a tarbiyyantar da su, a ladabtar da su, ba karatu suka kawo su ba.
Ina tabbatar miki da muna da irin wannan abin nan ƙa'idoji na akwai na ɗan ƙaramin lokaci, akwai na matsakaicin lokaci, akwai kuma na dogon lokaci. Kamar yadda na gaya miki, waɗannan yaran suna hannunmu, kuma ba wai mun basu bane. A'a, yawancin yaran nan suna buƙatar a kula da su, a saurare su. In san saurara mutum ma shi ma wani lokaci daɗi ke gare shi. Akwai ɗaya daga cikin sunan shi Yano, makale mu ma yake min mama ni zan bi, nake ba damuwa. To kin ga yana neman wanda zai magana da shi, tun da muka je wurin nan muke magana da shi, muke neman me yake so, me ya faru, yana faɗa mana abubuwan da yake damun shi. To kin ga ya kamata a ce dukkan waɗannan yaran inda abinda muka yi ne yayi shi ne kamar yadda na ga miki magana makaranta, dole ne za a tabbatar cewa an maida su makaranta, kuma za mu sa ido za mu kuma kula. Wannan abin ba na ma'aikata ta ne kaɗai ba, akwai ma'aikatar ilimi, akwai ma'aikatar kananan hukumi, akwai kyamomi na kananan hukumomi wanda duk mun tare yanzu ana magana cewa to kaman gidajen wa'annan inda ake wannan horo din kin gane duke mun dauko wa'annan yaran ai ba za a rasa wa'annan gidaje wa'anda suke nan ba kuma wa'anda suke irin wannan horo amma abin da muke tashi ne cin abu ka'idoji kuma abu tsari idan akwai tsari ba abin da zai gagara tsarin da muke nufi shine a gwamnatance a zo irin wannan gida a yi rajista ba aka yi rajista da gwamnati a faɗa ma gwamnati muna son mu buɗe abu mai kama da kaza mai kama da kaza muna son gwamnati shigo ciki menene tsarin gwamnati tsarin gwamnati za ta ce a'a kowane ɗaki kare yake mutum huɗu ko mutum shida muna son a tabbatar akwai ruwan famfo akwai abin nan shan iska sosai da sauransu wani irin abinci za a ba to duk kin ga wannan haɗa hannu ne gwamnati a tabbatar an yi abin da ya kamata sannan kuma in ana neman malaman asibiti wanda za su kula da irin tarbiyya ko ɗabi'a yaro ko kuma canza tunanin yaro duk akwai irinsu a cikin gwamnati to dole ne a haɗa hannu amma mu abin da muke cewa ba masu ana buɗe irin wannan kawai mutum ka je ka buɗe ka rajube babu doka babu oda sannan kuma in aka ce a gyara sai kuma zai zama matsala duk muna nan ne domin mu gyara daga iyayen har malaman makaranta har mu kanmu wanda muke gwamnati har waɗanda suke jami'a tsaro kowa yana son tabbatar cewa ana tafiya da al'amura yadda ya kamata ina tabbatar miki cewa nan da ɗan kwanaki in kika sake tuntuɓa ta zan ce miki ga inda muke ga kuma inda yaran nan suke sannan kuma idan kina so ki ji daga gare su za mu haɗa ki da su kai ma ki tambaye su saboda su yi miki bayani faɗa miki kuma daga inda aka ɗauko su amma yanzu ga inda suke
yawa to za mu so haka na Hajiya to ranar da wannan lamari ya faru mun samu wani bako da ya zo daga jihar Kaduna ya ziyarce mu a ofishin namu yake cewa ai in aka je jihohi za ku sha mamakin yawan irin waɗannan makarantu da suke nan kukan ji irin waɗannan bayanai in kuma kuna jin irin waɗannan bayanai wani mataki kuke ɗauka na ganin kun binciko domin ganin ba ci gaba da samun irin hakan ba musamman a jihar ku ta Kaduna tunda dai ku jihar ku kuke iko da ita
muna ji duka a jihohi balagna na arewa da akwai irin wa'annan makarantu amma bari yi magana jihar Kaduna to kamar yadda kike faɗa din tun da wannan abin ya faru an zo ana ce mana ai akwai makarantu wuri kaza akwai makarantu wuri kaza to yanzu abin da muka ce zamu yi shine muka ce zamu yi kididdigar irin wa'annan makarantu to saboda haka yanzu magana da muke miki ma'aikatu wa'anda suke da alhaki wannan an riga yanzu za a zauna kuma za a bi sawun irin wa'annan a ga cewa an tsaftace kuma mun riga za mu aika da sako saboda akwai kungiyoyi waɗanda suke da irin waɗannan makarantun muna son mu zauna da kungiyoyi muna son mu zauna da malaman addini muna kuma son mu zauna da sarakunan mu domin saboda duk abin da muke yi yana faruwa ne a cikin banda birni kuma yana faruwa a ƙauyukan mu to dole kin gani ko da mun an yi magani na birni sun bata amma kuma in yana nan a ƙauye kin ga an gudu ba a tsira ba kenan saboda haka duk mai wani ruwa da tsaki da sauransu muna fatan cewa za mu zauna saboda ne ba mu san ma mu je mu ce muna wani mamaya ko wani abu a'a idan ana da irin wannan wurin na horarwa da sauransu muna son kawai su zo wurin gwamnati muna da shi ku zo ku gani da kuke so mu tafiyar da wannan wuri ya za mu yi mu haɗa hannu ya za mu yi mu aiki tare mu abin da muke fata kuma muke son mu gani kenan
to za mu ci gaba da bin diddigin wannan batu da kuma rahoton kananan yara tara da aka sata daga Kano aka kai su gabashin kasar inda ake zargin waɗanda suka sace su da sauya musu suna da kuma tilasta musu zama Kirista za ku ji bayanan hukumomi akan wannan lamari yanzu dai a madadin wakilin Umma Faruk Musa da ya ba da gudunmuwa daga nasarar wannan shirin da kuma Chubahiro Dodone da ya daidai da sautin shirin alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa
kai mata su ne duniya su ne dadin duniya
to madalla kafin mu sallama da ku ga Mahmud Lalo ya dawo da takaitattun labaran duniya
Shugaban Amurka Donald Trump na ci gaba da musanta zarginsa da ake cewa shi ne sanadin da Turkiya ta mamaye arewacin Siriya. Trump ya musanta zargin ne a wani taron manema labarai da ya ajiye Laraba a lokacin da wani ɗan jarida ya tambaye shi ko ganawar da suka yi ta yi da takwarar aikinsa Recep Tayyip Erdogan ne ta kai ga mamayar da Turkiya ta yi a arewacin Siriya.
Masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci amma kada ku yi nisa nan da sa'a 1 da rabi za mu sake shigowa da shirinmu na hantsi yanzu a madadin Mahmud Lalo da ya taya ni gabatar da shirin sai Solomon Abbo da ya hada shirin ya kuma bada umarni da injiniyan mu na yau Darrell Smith Ni Zahra Aminu Fage ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.